ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة بيو دوات رمضان هجرة تدبو لدريبو لأربعين daidai da bakwai ga watan biyar shekara ta 2019. A wannan rana muna fatan karanta aya ta 1 zuwa aya ta 12 suratul kafi. Waɗannan ayoyi suna karanta da mu matakin gyara na farko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato Ibn Kathir kamar wasu malaman tarihi ya bayyana, ya kawo labarin Abdullah ibn Abbas a littafin tarihinsa Al-Bidayah wa Nihaya a mujallal na uku shafi na 50. Kuma labarin Abdullah ibn Abbas din nan ba shakka ya inganta, domin yana cikin sahihus sirah nabawiyya mujallal na biyu shafiyan 552. So labarin gaskiya ne. Akan samu labarai game da asbabun nuzul, wato dalilai da suka sa Allah ya saukar da wata sura. Akan samu labarai da basu inganta ba, amma la shakka labarin da ya zo daga Abdullah ibn Abbas, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam, dalilin da ya sa Allah ya saukar da suratul kafi, wannan labarin isnadinsa yana da kyau. Wato Abdullah ibn Abbas ya ce, inna mushriki Quraishin, kafirai na Quraishawa, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake garin Makka tun kafin ya yi hijira, a lokacin da aka yi ta samun wato adawa mai tsanani tsakanin kafirai da musulmai. Wannan lokaci akwai waɗanda suke da hankali daga cikin kafirai ɗin, suka kira aka yi zama, suka ba da shawara. A wajen zama ɗin suka ba da shawara akan cewa ya kamata mutanen Makka su aika wajen malaman Yahudawa, tunda shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da awar cewa a ganin su manzon Allah yana korafin shi manzo ne daga Allah. To ai Yahudawa sun samu manzannin Allah, Banu Isra'ila kenan. Sai ka ce Yahudawa muna nufin Banu Isra'il, sun samu manzanni waɗanda Allah ya taɓa aikowa gare su, ba ɗaya ba, ba biyu ba, kuma duniya ta shaida. Saboda haka ya kamata su yi adalci, tunda annabi shi yana korafin shi manzo ne daga Allah. To a tada wasu mutane da za su je wajen Banu Isra'ilin nan, amma malaman Yahudu su musu tambaya me ye gaskiyar wannan mutumin da ya fito a Makka, wanda yake faɗin cewa shi ma manzo ne. To dai sun taɓa samun manzanni masu yawa su Banu Isra'il, saboda haka duk inda aka samu manzo na ƙarya za su gane. Kaga wannan shawarar tana da kyau, saboda ya nuna cewar idan aka zo da magana ta gaskiya za su karɓa. To shi Ibn Kathir a yadda Abdullah ibn Abbas ya bada labarin, sai suka tada mutane guda biyu, Ba'asun Nabura ibn al-Harisi wa Ukubata ibn Abi Mu'ayyib. Mutane guda biyu aka zaɓa, su aka tura ila akhbaril yahudi bil madina, aka tura wa malaman Yahudawa da suke garin Madina. An zaɓi mutum biyu daga garin Makka, An-Naturu bin al-Harisi da Ukubatu bin Abi Mu'ayyib. Matsalar ita ce waɗannan mutane biyu da aka zaɓa ɗin, kamar yadda Ibn Kathir yake cewa, hazanir rajulani min sharri ibadillah, idan ma kana neman mafi sharrin kafirai waɗanda suka yi ta'adi ga addinin musulunci, waɗanda suka cutar da manzon Allah, waɗanda suka fi tsananta kafirci wa inadan da tsaurin kai da hasada ga annabi sallallahu alaihi wasallam, wa haja'an lil islam, idan ma ana neman wanda ke wato batanci ga addinin musulunci, ko ba ka samu wanda ya fi mutane biyu din nan. Kuma su aka zaba aka ce za su je su yi tambaya su dawo da labari. Ibn Kathir ya ce a nan, daga nan kai kana fahimtar mawuyaci ne a yi gaskiya. Misali ɗaya daga cikinsu shi ne Ukba bin Abi Mu'ayyad, shi ne mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yake ba da labari, manzon Allah yana daidai makamu Ibrahim a gefen Ka'aba yana nafila ya yi sujuda. Ukba bin Abi Mu'ayyad ɗin nan shi ya ɗauko kafarsa ya taka wuyan manzon Allah, ya taka wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam wa gamazaha, kuma bayan ya taka ya dinga murza kafan shi ta inda dai zai wulakanta manzon Allah a gaban duniya. Kuma shi ne wanda ya ɗauko wato tumbin dabba bayan an yanka ta, wani labarin ana cewa a ɗan tayi ya ɗauko ya jibga bayan manzon Allah lokacin da ya sujuda, har ma Fatima Allah ya kara mata yarda ta zo tana wankewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, tana wanke masa kai. Waɗannan su ne kafirin da aka aika su yi binciken gaskiyar manzon Allah, kuma alhamdulillah dukkansu an kashe su a yakin Badar. Abdullahi bin Abbas ya ce to lokacin da suka je garin Madina suka samu malaman Yahudu, saƙon shi ne sa'aluhum an Muhammad, ku yi wa malaman Yahudu tambaya game da Muhammad, wasifu lahum sifatahu, ku siffanta wa malaman Yahudu yadda duk siffar Muhammadu yake. Kaga abin akwai gaskiya, akwai alamar gaskiya, idan sun tafi wajen Yahudawa su ba wa Yahudawa labari, malaman Yahudu kai malaman Bani Isra'il a ba su labarin tarihin manzon Allah, siffanta musu yadda kamanninsa yake, wa akhbiruhum biqawlihi, hatta ma wasu ayoyin ku gaya wa malaman Yahudu misalinsu, irin ayoyin Al-Qur'ani da ya ce Allah ya saukar masa. Fa innahum ahlul kitab al-awwal, saboda Bani Isra'ila su ne aka fara ba su littafi a duniya ta sani. Wa indahum ilmu ma laysa indana, suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi. Tunda Allah ya saukar da littafi wurinsu, lallai dole za a samu suna da ilimin da Qurayshawa ba su da shi, tunda su ba su taɓa samun littafi ba. Waɗannan mutane biyu ƙadimal Madina suka zo Madina, wannan fitun kafin annabi ya hijira ya dawo garin kenan. Fasa'alu akhbar al-yahudi an rasulillah, suka yi tambaya game da malaman Yahudu, aka haɗa su da wasu masana, suka ce to kun ji ga saƙon da muke tafe da shi, ga damuwar da ta same mu, wani mutum ya bayyana a garinmu ya ce shi ma manzo ne daga Allah. Wa wasafu lahum amrahu bi ba'd qawlihi, suka bayyana al'amarin annabi sallallahu alaihi wasallam ga malaman Bani Isra'il, har ma suka karanta musu wasu ayoyin Al-Qur'ani. Fa qalat lahum akhbaru al-yahud, sai malaman Yahudu suka ce to mu abin da zamu gaya muku kawai, dan duk maganar da kuka yi ba ita ce muhimmi ba, idan gaskiya ne annabi ne mu muna da hanyar ganewa, muna so ku tambaye shi an salasin na'murukum bihinna, abubuwa guda uku, idan kun je Makka ku tambaye Muhammad game da abubuwa guda uku waɗanda zamu gaya muku. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabiyyun mursal, idan Muhammad ya iya gaya muku waɗannan abubuwa guda uku to manzo ne da Allah ya aiko shi. Wannan ya nuna cewar annabi ya ci duka jarabawan illa wannan kadai ta rage, saboda dama abinda su waɗannan mutane biyu suka zo da shi za su bayyana tarihinsa, za su bayyana siffofinsa, za su bayyana maganganunsa, kaga duk sun bayyana, malaman Yahudu sun ga babu ƙarya a ciki, shi ne aka kawo wata hanya na ganewa don dai su rabu da waɗannan Qurayshawan lafiya. Ga tambaya uku, idan kun je ku gaya wa Muhammad, idan ya ba ku amsa manzo ne na gaskiya. Na ɗaya, saluhu an fitiyati, kumar tambaya akwai wasu samari, akwai wasu matasa, fi dahril awwal a zamanin farko da suka yi tarihi matasa ne a duniya ba ta samu matasa da suka yi tarihi kamar su ba ma kana min amrihim fa innahu kana lahum hadithun ajab idan Muhammad ya iya gaya muku lamarin su to la shakka Muhammad manzon Allah ne saboda suna da abin mamaki ko mun tabbata al'amarin su daga Allah ne tunda al'amarin su daga Allah ne Allah shi ya tsara Allah nan zai gaya Muhammad gaskiya amma idan Muhammad ba daga Allah bane to ba zai taba ganewa ba saboda al'amarin a rikice yake a boye yake wannan shine abu na farko labarin wasu matasa wasu samari wadanda suka yi abun mamaki lahum hadithun ajab an samu labari mai ban mamaki game da su a zamanin farko ya gaya mu iyakar tambayar kenan saboda haka ba a faɗi alamar ma yanda matasan suke a me ya faru la ba dai taba samu matasa da suka yi tarihi kamar su don haka in ya iya bada labarin to la shakka manzo ne na biyu saduhu ar-rajulin tawafin kumar tambaya an taba samu wani mutum mai zirga-zirga mai yawace-yawace wanda babu wanda ya yi yawo kamar sa balaga masharikal ardi wa magharibaha saboda shi wannan mutumin ya isa gabacin duniya ya isa yammacin ta babu wanda ya zagaye duniya kamar sa kaga nan ma labari ne wanda la shakka babu mai isa ne sai annabin Allah tabaraka wa ta'ala maso ku ya gaya muku labari Makka babu littafi ba kamar yanzu bane da ake da library da amma tambaya ka ruga ka shiga ka kama bincike har ka gano amsa wancan zamani babu littafi babu ilimi wanda ma zai iya rubutu a garin Makka bai wuce ka kirga su da yatsa ba rubutu gaba daya saboda haka abu ne mai ban mamaki a ce a garin Makka an bada amsa tambayar nan na uku wasaluhu anar ruhi ma huwa tambaya ta uku tambaye shi rai game da rai me rai menene rai a ina yake in ya ba ku amsa annabi ne kun ga anan ko da ya ci biyu idan ya faɗi ɗaya a wurinsu ba annabi ba ne to la shakka kuwa na ƙarshen manzon Allah ba zai sani ba saboda haka dabara ce ta malamai yahudu wanda ke nuna cewar ba su son abin manzon Allah ko da kuwa annabi ya iya bada amsa don ta ukun manzon Allah ba zai amsa ba to amma duk da haka dai sun samu abin nan abin da suka je nema saboda haka suka dawo Makka faqadima makkata faqala suna zuwa Makka ya ma'ashara quraish qad ji'nakum bi faslin ma bainakum wa bain muhammad mutanen Makka shugabanni da kuka aike mu yanzu mun zo da abin da zai raba gardama tsakaninmu da Muhammad tsakaninku da Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun samu malaman yahudu ga abin da suka faɗa kad amarna akhbaru yahud an nas'alaku an umuri malaman yahudu sun mana umarni mu masa tambaya guda uku kunji tambayoyin ga sunan guda uku to shikenan faja'u rasulullah shi dawo manzon Allah bai rabuwa da Ka'aba suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya muhammad akhbirna yanzu muna da tambayoyi idan ka ba mu amsa to rigima ta kare tsakaninmu da kai ka ba mu amsan tambayoyin nan guda uku ka yadda za ka ba mu amsa fa kala sai manzon Allah ya ce na yadda ku gaya min tambayoyin suka ba da tambayoyi guda uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhbirukum gadan gobe zan ba ku amsa wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan zan ba ku labarin abinda kuka yi tambaya a kansa amma sai gobe to cikin ikon Allah sai manzon Allah ya manta ya ce insha Allah manzon Allah sai ya manta walam yastatni san sarafu anhu shikenan suka ce to a shikenan gobe ko ai ba komai suka tafi su washe gari suka zo babu amsa saboda Allah dai bai yi wahayi ga manzon Allah ba mala'ika jibrilu bai zo ba fa makasa 15 laila la yuhaddisu Allahu ilayhi fi dhalika wahyan kaga Allah sai da ya kwanaki 15 Allah bai wahayi gare shi ba kwanaki 15 walam ya'tihi jibril kuma malaika jibril bai zo ba to ka lura da yanda halin da annabi zai samu kansa kana iya suranta shi da kansa fa yace gobe ana zuwa gobe sun taru ana so a ji amsoshi saboda amsoshin nan su shi zai raba gardama tsakanin su da annabi sallallahu alaihi wasallam babu amsa sun zo wa shagari babu amsa sun zo wa shagari babu amsa hatta arjafa ahlul makka ba magana ya ta girgiza garin makka dama mun fada ai ba gaka ba mai gaskiya bane yanzu ai kun gani ya ce gobe yau kwana nawa wa'adana gadan wal yawm kamsa ashar ya ce gobe gashi yau an samu kwana 15 wannan abu ya bakanta wa manzon Allah re ahzana rasulullah muksul wahayi rashin so zuwan wahayi gare shi wato abin ya damu annabi sallallahu alaihi wasallam wannan duk maganar ta Abdullah bin Abbas ce haka Abdullah bin Abbas yake ba da labari Allah madaukaki ya kare yardarsa gare shi da mahaifinsa ana nan bayan kwanaki 15 summa ja'ahu jibril sai ga malaika jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi surati ashabil kahfi da suratul kahfi gaba dayanta aka saukar da ita ga manzon Allah fiha mu'atabatuhu amma fa ta zo da fada ga manzon Allah a cikin ta an samu inda Allah ya fada ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar fada saboda ya ce zai yi abu gobe da hada da mai ba da hada da insha Allah ba saboda haka an ce karka saki babu abin da ke aukuwa duniyan nan sai Allah ya ga dama wa ma tasha'una illa an ya sha Allah nabiyu aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam fada saboda bakin ciki da yake tayi ay al'amari na Allah ne waye aiko shi Allah ne idan Allah ya ga dama duniya ta musulunta rana daya a awa daya a minti guda a sakan daya wallahi duk zuwa musulunta ganin damar Allah ne da kaga kafirci yana tabbata ganin damar Allah ne da kaga ana saba mishi duk da cewa Allah baya so amma haka Allah ya ga dama haka ya hukunta to sai Allah ya kawo labarai a cikin suratul kafi kuma da amsoshin tambayoyin da suka yi gaba daya duk tambayar da suka yi sai Allah madaukake ya sanya amsa ta nan to amma akwai labarin da ke akasin na Abdullah bin Abbas wato shine labarin Abdullah bin Mas'ud shi Abdullah bin Mas'ud akwai hadisin sa yana sahih Bukhari yana kitabul ilmi babu qaulillahi ta'ala wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wato farkon sahihul Bukhari kuma yana sahih Muslim babu su'alil yahudin nabiy sallallahu alaihi wasallam anir ruhi yahudawa sun yi tambaya ga annabi game da rai hadisin Abdullah bin Mas'ud ya saba ma hadisin Abdullah bin Abbas hadisin Abdullah bin Abbas yana magana akan dalilin saukan suratul kahfi kaga ya bamu labari Qurayshawa suka wakilta mutane biyu waɗanda suka je Madina suka musu bincike game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma a hadisin Abdullah bin Mas'ud fa shi Abdullah bin Mas'ud yace baina ana amshi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi kharib almadina akwai lokacin da muke tafiya da annabi Abdullah bin Mas'ud yace akwai lokacin da nake tafiya ina takawa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wato bayan garin Madina to inda kufayi yake tsohon gari inda ake samun rusassun gine-gine yahu ya tawakkabu ala asibin ma'ahu manzon Allah yana da sanda yana dogarawa da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam famarra bi nafarin min al-yahud sai manzon Allah yazo ya wuce wato yazo wuce wasu jama'ar yahudawa tunda akwai yahudawa a garin Madina lokacin da muka zo wucewa فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح وسنا cewa ku yi masa tambaya kuma tambayan kure shi saboda duk yahudawa suna sane wato malaman su sun sani babu wanda ya san inda rai yake sai Allah, babu wanda sani. To amma suna son su ga sun kure annabi, saboda haka sukan so su yi mai tambaya. Kaga sun yadda annabin Allah ne, amma sun san tambayar da za su mar wanda ba zai bada amsa ba, saboda ya zama izgilanci gare shi. To shine wasu ke cewa kumar tambaya game da rai, wa qala ba'dhum la tas'aluhu, wasu na cewa kar kumar tambaya, la yaji'u fihi bi shay'in takrahunahu, don kada fa ya zo da wata amsar da za ta bata muku rai, tunda kun san me gaskiya ne, gaskiya haka ne. To karfa kuma tambayan da zai kawo amsar da ba zai faranta muku rai ba. Wasu kuma suka ce la nas'alan da kuma mu fa sai mun tambaye shi, wato suna muhawara su ya su, har dai wani mutum daga cikin su ya zabura, ya Abul Qasim, ya baban Qasim, man ruhu, menene rai, a ina yake? Manzo Allah sai ya yi shiru. Fakultu ni, in ji Abdullahi bin Masudi ya ce da ganin annabi ya yi shiru, ya ce inna hu yuha ilaihi, lallai ana yi wa manzon Allah wahayi ke. Fakultu, saboda haka sai na tsaya wuri guda, manzon Allah shi ma ya tsaya.
Falar man jala anhu, a lokacin da wahayin ya kuranye masa,
wato lokacin da wahayin ya kau ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya saukar da ayata 85 ta suratul Isra'il, wa yas'alunaka 'anil ruhi qulir ruhu min amri rabbi wama utitum min al-ilmi illa qalila, suna ma tambaya game da rai, kace al'amarin rai yana cikin al'amura waɗanda Allah yake banta da san su, ka ba su amsar haka, babu wanda ya san al'amarin rai sai shi Allah, ai ba a ba ku wani abu na ilimi ba face kadan, wato kadan ne na ilimi Allah ya ba ma dan adam. To shine da annabi ya faɗi wannan, sai sauran suke cewa kad kunna lakum la tas'aluhu, ai dama mun gaya muku kar ku tambaye shi, saboda wannan tambaya ce da babu mai sanin amsar ta illa shi Allah tabaraka wa ta'ala. To wannan hadisi na Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud yana nuna cewar a Madina annabi sallallahu alaihi wasallam Yahudawa suka bar tambaya, Allah ya saukar da wannan aya ta suratul Isra'il. Shi kuma Abdullahi bin Abbas a hadisinsa ya ce Qurayshawa sun wakilta mutum biyu daga cikin mutanen Makka su je Madina su yi tambaya game da annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan malaman Yahud suka ba da tambayoyi guda uku da za su zama jarabawa ga manzon Allah. Daga cikin waɗannan tambayoyi akwai a tambayi annabi ina rai yake, menene rai? So kaga sai ya zama tambayar da aka yi manzon Allah game da rai kashi biyu ne. A hadisin Abdullahi bin Mas'ud bin Abbas, tun annabi yana garin Makka, mutanen Makka suka turo a tambayi malaman Yahudu. Malaman Yahudu suka ba da amsa a yi wa annabi tambayan abubuwa guda uku, a yi masa tambaya game da ina rai yake. Qurayshawa suka yi wa annabi wannan tambaya. A hadisin Abdullahi bin Mas'ud kuma fa, ai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya koma Madina, yana Madina yana tafiya da shi da Abdullahi bin Mas'ud, malaman Yahudu suka mar tambaya ina rai yake, sai Allah ya saukar da aya ta 85 ta suratul Isra'il. Kaga kenan an samu al'amura kashi biyu. Shi yasa al-Imam az-Zahabi a littafin Tarikhul Islam a juz'i na farko shafin 213 yace hadisin Abdullah ibn Mas'ud fa yadullu ala anna su'al al-yahudi an ar-ruhi kana bil Madina. Hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya nuna cewar a Madina ne Yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah ina rai yake. Hadisin Abdullah ibn Abbas ya nuna a Makka annabi yake aka mar tambaya ina rai yake. Sai al-Imam az-Zahabi yace wala allahu su'ila marrataini, ba mamaki sau biyu din aka yi manzon Allah wannan tambaya ina rai yake. A game da ar-ruhu dinnan, malamai sun yi maganganu sosai, malamai sun yi maganganu sosai. Yana yin kadu fatul bari, Ibn Hajar ya bada labari, yana mujallal 8 shafi na 402. Me ake nufi da rai, wannan rai da Yahudawa suka yi tambaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Sai ce qala al-aktharu, abinda akasarin malamai suke tabbatarwa, sa'aluhu anir ruhi allati takunu bihal hayatu fil jasad, wato ayi wa annabi tambaya game da rai wanda a dalilin sa dan adam yake rayuwa, wanda ke jikin mutum, idan an cire shi shine sai a ce mutum ya mutu. To wannan rai din shine suke so a tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu an kayfiyati maslakir ruhi misali ina hanyar da rai ke bi a jiki ta ina ne saboda zaka iya cewa hanyar jini ne mai hujja in ka ce ta jijiya ne mai hujja ta fatar jiki rai yake bi mai hujja saboda haka ina hanyar da rai yake bi ya shiga jiki kuma wace hanya ake bi a cire wannan rai misali mutum zai mutu amma baka iya ganin wata kafa da aka zare ran daga jikin shi babu kafan ba za ka ga wannan kafar ba illa dai dazu yana da rai yanzu ya mutu to ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki wanti zatihu bihi tayaya rai yake garwaya da jini tayaya rai yake garwaya da tsokan jiki da wato jijiya na jikin mutum ta ina wato abin da Yahudawa suke so sani kenan shine sai al-Imam al-Khattabi yace wa hadha huwa alladhi ista'sara Allah bi ilmihi wannan shine abinda Allah ya barwa kansa sani shi kadai ina hanyar da rai ke bi ya shiga jiki ta wace hanya rai yake fita ta yaya rai yake da alaka da gangan jiki wanda ya zamanto yana tasiri ma jiki jiki yana tasiri ma gare shi ita ina ake ganewa mutum ya mutu misali ta wace kafare yake fita babu wanda zai baka amsar nan sai Allah saboda haka al-Imam al-Qurtubi sharhin sa ga hadisin al-Imam Muslim hadisin Abdullah ibn Mas'ud ar-rajihu annahum sa'aluhu an ruhi al-insan wato suna so annabi ya ba su amsa game da rai na dan adam saboda haka aqida ta ahlus sunna ita ce an yukala ilmuhu ila Allah azza wa jalla idan aka ce maka ina rai yake karka yi kokarin ba da amsa kace Allah ya bar wa kansa sani haza qawlu ahli sunna saboda abinda Allah ya faɗa kenan a suratul isra'i abinda Allah yayi umarni ga annabi kenan yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi ina rai yake sai kace al'amarin rai yana wurin Allah karka yi daka ba da amsa babu wanda ya san al'amarin rai sai Allah haka Allah ya ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma iyakar amsar manzon Allah kenan saboda haka duk malami indai malamin sunna ne iyakar amsar sa kenan wannan shine yazo a cikin Tuhfatul Ahwazi sharhi sunan Tirmidhi fatihu yana ta shafi na 457 anan zaka iya tambaya kaga amsoshi guda biyu duka Annabi ya sani amma na uku nan manzon Allah bai sani ba Allah ya ba mu annabi amsar tambaya ta farko da tambaya ta biyu amma tambaya ta uku sa'aluhu anir ruhi ma huwa ina rai yake annabi bai sani ba me yasa Allah ya bar wa kansa ilimin inda rai yake da kuma alakar sa da jiki Ibn Hajar yace ibhamuhu ikhtibarul khalqi wato da Allah ya sanar da dan adam duk ilimi sai ya hana shi sanin inda rai yake ka duba duk kwarewa da aka yi da ilimin likitanci kwarewa da aka yi a duniya a yau wanda ta kai ga za a iya cire wata gaba a dasa wata gaba wata gaba za a iya canza wata tsoka daga jikin mutum a zakko na wani a dasa mai duk wannan za a yi amma har yau ba a samu inda za a dasa ran wannan ga wannan ba ya za a yi ai da shan rai a ɗauke rai daga wannan mutumi a kai wajen wancan har yau duk duniya duk cigabar ilimi ba kai ga wannan ba shine Ibn Hajar ya ce ai dalili Allah ya bashi ne a matsayin jarabawa ga dan adam me jarabawar ana kaga ai kana da ilimi ka kware ka san ka karanta sassan jikin dan adam saboda haka akan dauki gawa ai fidatta saboda a koya wa mutane ilimin likitanci ga inda hanyar jini ke bi ga inda gaba kaza duka ana koyar wa mutane amma za ka gama karantar da mutane ilimi na zahiri na baɗini baka san komai ba wato duk inda ka kai ga ilimi sai a tambaye ka kai ina ranka yake baka sani ba amma ka yadda akwai rai din ko ka yadda akwai rai eh ka yadda akwai rai ba shakka baka shakka akwai rai to ina yake ba za ka iya bayyana sa ba baka iya nuna ga inda yake baka iya bayyana ga siffan sa baka iya bayyana ga hanyar sa to sai Allah ya jarabce mu da wannan yace to in ba ku yarda akwai Allah ba ku bani amsa ina ranku kaga tunda baka ganin Allah ko baka ganin Allah tabaaraka wa ta'ala amma an ce akwai Allah to sai Allah ya bar wannan a matsayin jarabawa ga mutum, wannan shine abinda malaman hadisi ke faɗa kamar al-Imam al-Qurtubi al-hikmat fi izhari ajd al-mar'i li'annahu idh lam ya'lam haqiqata nafsihi, kai baka san kanka ba, dole ka yadda duk iliminka a matsayinka na dan adam baka san kanka ba har yanzu. In ku ka gama sanin kanka, gaya mana inda ranka yake. Ka gama ka sani ba, saboda haka har yanzu baka gama sanin kanka ba, ma al-qatli bi wujudihi, amma shin akwai rai din? Ka yadda akwai, saboda in babu rai za a gane mutum ya mutu. Idan mutum yana da rai ana ganewa, saboda haka ka yadda kana da rai, ina ran yake baka sani ba. To idan kuwa baka iya gane hakikanin ranka ba, to ya za a yi kai kokarin gane hakikanin mahaliccinka? Kaga wannan ya zama jarabawa ga dan adam, babban jarabawa ce ga dan adam, wanda ita ce hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala wato ya koya ilimin inda rai yake ga dukkan manzanninsa, ga dukkan dan adam, saboda dan adam ya sani duk inda ya kai ga kwarewa da ilimi akwai abin da bai sani ba a kansa, kuma ka yadda akwai abin amma baka ganinsa, baka musanta ba. To shi Allah tabaraka wa ta'ala baka ganinsa amma kuma ka musanta akwai shi, Allah shi kare. To sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul kafi, mu fara karantawa. Yace mene?
Ayyaman liyaraba shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ssalihat wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna ssalihat anna lahum
wato. Sai Allah ya saukar da ayoyi gabaɗayan suratul kafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya nuna suratul kafi ta sauko gabaɗayanta a lokaci guda. Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba, godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar da littafi ga bawansa, ya saukar da littafin alqur'ani ga bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yaj'al lahu iwaja, kuma Allah bai sanya wannan littafin karkatacce ba, qayyiman, littafi ne madaidaici. Wato anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwajan walakin ja'alahu qayyima, Allah ya saukar da littafi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bai sanya alqur'ani ya zamanto littafi a karkace ba, littafi ne mai kakke, saboda haka yasa kaga duniya na karban sa, saboda ya dace da kowace al'umma. Qayyiman, littafi ne madaidaici. Me ya dalilin saukar da alqur'ani? Nan ma Allah ya bayyana hikima ta saukar da suratul kahfi, hikima saukar da suratul kahfi. Kaga su suna gani sun nemi annabi ya amsa musu tambayoyi guda uku, shine Allah ya saukar da wannan sura. Amma shi Allah ba akan tambayar su ce damuwa da dalilin saukar ba, sai yace ga dalilin saukar da suratul kafi, li yunzira ba'san shadidan min ladun, ba wai amsa tambayar ku ba. Kaga shi Allah ba a cinki da shi, ka gwada ilimi ga annabin Allah ya saukar da amsa gare shi, shikenan. La, idan Allah ya saukar da amsa, to amsan nan gargadi ne gare ka, don ba a wasa da Allah, ba a wasa da Allah tabaraka wa ta'ala. Duk wanda ya wasa da al'amarin Allah yana kafurta, in ba musulmi ne. Allah ka tsare mu. Ya saukar da suratul kafi ba dan ba ku amsa kawai ba, li yunzira ba'san shadidan, saboda ya muku gargadi game da wata azaba mai tsanani, min ladunhu, wanda ke ga Allah tabaraka wa ta'ala yake wajensa, akwai azaba mai girma. Wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna salihati, kuma saukan suratul kafi yana zama albishir ga waɗanda suka yi imani, waɗanda suka bi annabi Muhammad, waɗanda suka yarda da abin da manzon Allah yake faɗa, suka yi aikin ƙwarai, anna lahum ajran hasana. Saukan suratul kafi yana ƙarfafawa, yana tabbatar da za su samu lada mai kyau a wurin Allah. Saboda haka shi alqur'ani yana sauka ne da abu biyu, yayi gargadi, yayi albishir. Idan ka ji alqur'ani ya sauko, ba wai zai baka amsa tambaya kawai bane, duk inda aya ta sauko ta alqur'ani, to gargadi ne da kuma albishir, wanda ya dauki maganar Allah ya tsira, wanda yayi watsi da maganar Allah ya halaka, Allah ka tare. A suratul Zumar aya ta 27 zuwa 28 Allah ya ce walaqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli masal la'allahum yatazakkarun. Mun sanya dukkan wani misali cikin Al-Qur'ani ga mutane ko sa yi tunani, Qur'anan Arabiyyan ghayra zi'i wajin la'allahum yattaqun. Abin karatu na Larabci wanda ba karkatacce ba, ghayra zi'i wajin, wanda shike fassaran walam yaj'allahu iwajan. Haka na a suratul An'am, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Saboda haka Allah ya saukar da Al-Qur'ani saboda ya zama mai sidqan, Al-Qur'ani ya gaskanta fil akhbar, game da labarai waɗanda sun tabbata a zamanin da. Wa adlan, Al-Qur'ani ya bayyana adalci ta wajen hukunci, saboda duk hukuncin da Al-Qur'ani ya faɗa to adalci ne, babu zalunci, babu tsanantawa. Al-Qur'ani littafi ne da Allah ya kawo shi matsakaici, shi yasa ya dace da rayuwar dan adam har zuwa tashin kiyama. Babu hukuncin da Al-Qur'ani ke zuwa da shi wanda za a ce yayi tsanani, bai dace da zamani ba, babu wannan. Babu wannan hukunci din. Allah ya ce sidqan wa adlan. Sidqan fil akhbari wa adlan fil ahkam. Idan Al-Qur'ani ya bayyana labari, to labarin gaskiya ne. Kuma yanda Al-Qur'ani zai bayyana labarin, ba yanda dan mai tatsuniya zai fada bane. Shi Al-Qur'ani zai bayyana labari ne daidai yanda za a samu fa'idar labarin, shikenan. Ba zai baka labari don ka shakata yanda za yanda yan tatsuniya suke ba, a'a, Al-Qur'ani baya haka. Al-Qur'ani yana bayyana gaskiya kawai na labari sai ya kyale saura. Kuma idan hukunci ne, Al-Qur'ani zai gaya maka na adalci. Saboda haka idan Al-Qur'ani ya hukunci, kar ma ka nemi sanin gaskiyar wannan hukuncin. La mubaddila li kalimatihi wa huwa samiul alim. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi gargadi game da saukan suratul Kahfi, wanda ya kiyarda da abin da Allah ya faɗa, to akwai azaba fa mai tsanani tana jiransa. Wanda ya yarda da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa, to akwai lada mai yawa fa yana jiransa. Kowanne Allah madaukaki ya ce mene?
Makisina fihi abada.
Allah madaukaki ya ce za su tawu, za su dawwama, za su tabbata a cikinsa har abada. Idan mutum ya samu kansa cikin azaba, Allah ka tsare mu. Idan mutum ya tashi a lahira ya samu kansa cikin azaba, makisina fihi abada. Wanda ya samu kansa a cikin aljanna, makisina fihi abada. Kamar suratul Maryam ne. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihi almuttaqin wa tunzira bihi qauman ludda. Mun sawwaki karatun alqur'ani a harshenka ya kai Muhammad, saboda me? Ka rika yin albishir ga masu kiyaye dokokin Allah. Duk wanda ya kiyaye dokar Allah, to ya sani Allah bai ha'intar bawa. Duk abinda kai domin Allah, ka zauna da jira, zaka samu ladan Allah akai. Wa tunzira bihi qauman ludda, kuma kai gargadi ga masu yawan jayayya, kai gargadi gare su da Al-Qur'ani, masu tsananta husuma. Idan ba su daina husuma ba, idan ba su daina saba ma dokokin Allah ba, to fa azabar Allah tana jiran su wanda za su dawoma cikin ta har abada. To me ye dalilin saukar da suratul Kahfi kuma har yanzu?
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
الله مدوكي يا سوكد سورة الكافي. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. سبو ده الله يقر قديق ودن تشكي تشي والله ياري كتا. متى نمكة سنة تشكي. متى نمكة سنة تشكي ودن تكي جنجي ده هاي هواق الله. سوء وجنسو. هما كاد تشكي بوتاما. Wato suna bauta ma gumaka a matsayin kamar wakilan mala'iku. Mala'iku kuma fa ƴaƴan Allah ne mata, yanda Kiristoci ke dangana ɗa namiji ga Allah, su kuma Larabawa suna danganta ƴaƴa mata ga Allah. Su a fahimtar Larabawa, mala'iku ƴaƴan Allah ne mata. To Allah ya saukar da suratul Kahfi ya yi gargaɗi ga duk mai danganta ɗa gare shi. Kaga kenan, ko Al-Qur'ani, suratul Kahfi da Allah ya kawo daga Al-Qur'ani, saboda me? Ya zama gargadi ga mutanen Makka, ai suna danganta haihuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Suna da hujja kuwa, me Allah ya ce?
Ma lahum bihi min ilmin wa la li'aba'ihim kabura تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
ما لهم به من علم kuma ba su da wani ilimi game da wannan korafi da suke malahum min ilmin bihi ba su da wani ilimi ba su da wata hujja game da wannan korafi da suke dangantawa ga Allah tabaraka wa ta'ala wala li abaihim Allah ya ce har ma iyayensu ba su da hujja duk mutumin da yace maka Allah yana da da sai ka ce ina hujja bai da hujja iyayensu ma ba su da hujja inji Allah subhanahu wa ta'ala ba su da ilimi akai kaburat kalimatan takhruju min afwahihim kuma wannan kalma da take fita daga bakunan su kalma ce da tayi girma kalma ce da take da girma ya zamanto babu wanda zaka yi makariya sai wanda ya halicce ka don haka yasa Allah ya karasa aya da cewa in yaquluna illa kadhiba ba abin da suke fada face kariya idan aka ce mutum yayi ƙarya ga wanda ya halicce shi akwai ƙarya da tafi wannan girma babu ƙarya da tafi wannan girma shi yasa Allah ya ce kaburat kalimatan takhruju min afwahihi ya zama bawan Allah zai yi ma Allah mahaliccin sa ƙarya ai ya kamata duk abin da zaka faɗa game da Allah ya zama kana da hujja babu hujja idan Allah ya ce babu hujja hujjan nan ko da ta ilimi ne babu ita saboda haka yasa hatta Kirista har zuwa yau bai iya kafa hujja da cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da da babu duk sa'ilin da ya tsaya debate da musulmi sai a kore shi saboda Allah ya riga ya faɗa ba su da hujja ba su ba ma har iyayensu ba su da hujja hujjan koda a littafi ne ba za ka samu ba bare kuma a ce hujjan ilimi hujja na zahiri saboda hujja na zahiri kam waye taba zuwa sama bare a ce ya ga Allah da mata da da ya zo ya ba ku labari babu saboda ka babu hujja na zahiri babu hujja na batini babu na littafi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar ƙarya suke faɗa kuma ƙaryar da ka hada ka jingina ma Allah ita ce mafi girman ƙarya ya faɗi kamar haka a suratu maryam aya ta 88 zuwa 90 wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum shay'an idda lalle kun zo da abu mai muni shi da ake nufi da idda yani munkaran Allah ya faɗi munin ka ce Allah yana da da ya misalta mana munin abin ya ce takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda sama na kusan ta tsage sama tana kusan rushewa saboda kawai an ce Allah yana da da kasa tana neman ta tsatsage duwatsu suna neman su murkushe su nike su zama gari mai dalili an da aulir rahmani walada wallahi duk sa'ilin da mutum ya ce Allah yana da da Allah kada ya bar wa kansa sanin girgizan da halittunsa suke saboda bakar magana aka danganta ta ga Allah subhanahu wataala shi yasa a karshe Allah madaukake cewa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada a suratul isra'i aya ta 40 nan ma Allah yace afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima kaga a wuraren da Allah yace ka jingina da gare shi babban magana ne ya faɗa suratul kafi ya faɗa suratul maryam ya faɗa suratul isra'i yace sun zabi suna danganta mala'iku ga Allah a matsayin ƴaƴa mata shine sai Allah yace to ku Allah ya zaba muku ƴaƴa maza tunda maza kuka fi so sai Allah ya zaba muku abin da kuke so sai ya ba ku amma shi kuma Allah sai ya rike mata mala'iku su ne ƴaƴansa innakum lataquluna qawlan azima lalle ku kuna faɗin magana mai girma Allah ka tsare mu mai Allah madaukaki ya faɗa a gaba to sai aka dawo ga shi annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shimfiɗar da Allah ya yi kafin ya bada amsa na tambayoyin da aka yi wa manzon Allah ya yi shimfiɗa yake gargaɗi idan fa ya saukar da abu aka yi wasa da shi to azaba ce don haka a maida hankali sannan sai Allah yake faɗa ga manzonsa
yake ce masa la'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana yiwa fuka halaka ranka, tana yiwa ka halaka ranka ala atharihim, wato a bisa ga gurbin abinda suke aikatawa, min ya'sika min imani, saboda kayan ki tsammanin za su yi imani koko kana ganin za su kai ga mutuwa ga kafirci. Wato wannan ya danganci saukin hali da Allah ya halicci Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi. Manzon Allah yana da saukin hali, manzon Allah yana son kowa ya musulunta, saboda haka idan mutanen gari, ƴan uwa, danginsa suka ƙaryata shi duk sa'ilin da suka musanta abin da ya faɗa, suka nisanci musulunci, abin yana tada hankalin manzon Allah. Shine Allah ke gaya mana, yace idan ka ci gaba da haka zaka kai ga halaka ranka. Kunga Allah da kansa ya tabbatar bakin cikin da manzo yake shiga saboda rashin musuluntar mutanen Makka, bakin cikin yafi a ce an misalta shi. Lallai ne manzon Allah zai kai ga halaka ransa, illam yu'minu bi hadal hadisi asafa, idan dai basu yi imani da wannan labari na Alkur'ani ba, wato saboda bacin rai, saboda kufula, kamar yadda zo cikin tafsirul bahr al-muhit, al-asafu al-mubalagatu fil huzni wal ghadab. Idan aka ce al-asafu da larabci yafi al-ghadabu, an kai makura, wane ya kufula, ya tunzura, ya hasala, ya kai makura ta wajen fushi, shine da larabci za a ce al-asafu. Allah ya ce saboda tsananin fushi da bacin rai zaka kai ga halaka ranka, ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To bari mu gaya maka me Allah ya ce,
inna da'allaba ala al-ardi zina sallali nabluhum ayyuhum ahsanu amala.
Inna ja'alna ma ala al-ardi, Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wato duk abin da ka ganshi a doran duniya, Allah ya ce ma Annabi Muhammad, kaga wannan kwantar da hankalin manzon Allah ne, duk abin da ka ganshi a doran kasa din nan mun sanya shi ne zinata laha, ya zama kawa ga ita duniyar kawai, kawa ce ga duniya, wato abin ado ne na dan lokaci wanda zai wuce. Duk abin da ka ganshi a doran kasa, abinda za a yi ado ne da shi, amma ba zai dawoma ba, kuma haka ne shi yasa aka kira shi zina, kawa, duk abin da ka gani a duniyar nan, to idan ka bashi lokaci zaka ga ya wuce. Yanzu misali duk abin da ake yayi, duk abin da kaga ana yayi, to ka saya ka aje, bayan shekara 100 ya zama kawayanci, an gama da shi, lokacin sa ya wuce. Idan ma fa yana nan kenan, idan ma yana nan dan a bayan shekara 100 daga yau, mawuyaci ne ka samu gine-ginen da duk suke nan a yau, yana da wuya. Allah ya canza, ya kawo wata al'umma, al'ummar ta zo da wani irin tunani, wanda su a tunaninsu wannan shine rayuwa, saboda haka rayuwar da muke a yau kauyanci ne, saboda haka sai a shafe, sai a kawo nasu. Wannan shi ake nufi da kawa, kuma haka Allah yake ma duniya har zuwa ƙarshenta, babu abin da ke dawama, babu abin da ke dawama. Me yasa Allah ya yi haka? Linabluwahum, dan mu jaraba su, ayyuhum ahsanu amala, waye daga cikinsu wanda ya fi kyawun aiki. Saboda haka waye zai bar sha'awan ransa ya bi umarninmu, ya bar abin da muka ce babu kyau, ya hana kansa, ya zamanto yana biyayya ga Allah da manzonsa, wannan ita ce jarabawan duniya gaba ɗayanta. Saboda haka duk abin da ka gani a doron ƙasa jarabawa ne gare ka. Jarabawan nan ana so a gani za ka bi son ranka koko za ka bi son Allah tabaraka wa ta'ala, za ka yi biyayya ga manzonsa. Idan aka ce yau kana aiki, ma'aikaci ne, ai Allah bai hana ka aiki ba ko? Allah bai hana ka aiki ba, aiki don ka samu abinci, amma aikin ya raba ka da Allah da manzo, to ka fi son aiki akan Allah da manzo, baka ci jarabawa ba. Idan noma ne, ai Allah bai ce kar kai noma ba, kai noma, to amma kar ka yadda noman ka raba ka da Allah da manzo. Idan kiwo ne, Allah bai hana ka kiwo ba, amma kar ka yadda kiwon nan ya raba ka da Allah da manzo. Wannan shine jarabawan da Allah yake mana, kowane salo na rayuwa jarabawa ne. Me Allah ya ce mana karshe?
Wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'ida zurza.
Wa inna la ja
ja'iluna ma alaiha, Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuma wallahi duk abin da ke doran duniya za mu mai da shi ya zama turbaya matacce, komi dai ne. Kuma wallahi haka nan ne, ko kashin dan adam in ka kyale shi wallahi sai ya koma turbaya. Saboda haka duk abin da ke doran duniya Allah ya alkawari sai ya gama da shi. Saboda haka yasa hidimar duniya aikin banza ne. Karfe da kake gani komi kyansa duk yanda aka markawa wallahi in ka bar shi da ruwa da ƙasa wallahi sai ya bace, tsatsa zai gama da shi. Komi ne ne ka sani a duniyan nan Allah ya alkawari sai ya mai da shi ya zama me. Wa inna la ja'iluna ma alaiha, duk abin da ke kan doran duniya Allah ya ce sai mun mai da shi ya zama ƙasa matacce. Ko menene shi? Allah ka raba mu da duniya da imani. To amsar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya basu game da tambayoyi da suka yi shine darasi na farko wanda sura nan take karantarwa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa martabobi na tsawatarwa a hadisin da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga gare shi. Akwai hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya karantar da mu maratibun nahyi anil munkar, matakai na tsawatarwa, matakai na kyamatar zunubi. Wato a yanda ake son rayuwar musulmi ta kasance a doran duniya shine duk abin da ba shi da kyau kai kokarin kawar da shi. To matakan kawar da wannan abun mara kyau, duk musulmi wajibi ne a kansa ya kawar da abu mara kyau. Duk abin da ya zama bai da kyau wajibi ne mu kawar da shi. Matakai na kawar da wannan abin matakai uku ne. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi guda, hadisi Abu Sa'id al-Khudri. Wanda Allah ya ce man ra'a minkum munkara, duk wanda ya ga abu mara kyau a duniya falyughayyirhu biyadihi, ya yi kokarin gyara wannan abin, ya kauda wannan abin, ya canza shi da hannunsa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa bilisanihi, sai ya canza da me, da harshensa. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba, fa biqalbihi, sai ya canza wannan abin da zuciyarsa. Wa zalika adhaful iman, to kyamar abu ka kyamaci laifi da zuciyarka, wannan shine mafi raunin imani. Idan aka ce mafi raunin imani, babu raunin da ya wuce wannan. Kaga ana saban Allah sai ranka ka ji bai dadi ba, to ka tsira. Amma ba haka aka so kawai ba, an so ka yi amfani da harshenka ka gyara wannan sabon, an so ka yi amfani da hannunka ka kauda wannan sabo. Kaga matakai guda uku kenan, ka yi amfani da hannunka na kawar da laifi, kawar da barna, ko ka yi amfani da harshenka ta wajen kawar da wannan barna. Idan ya sun gagarafa, sai ka yi amfani da zuciyarka ka kyamaci wannan aiki na sabon Allah da ake. Manzon Allah kuma ya mana taqib anan yake cewa wa zalika abu iman, saboda babu imani ga wanda aka rasa ukun nan a wajensa. Idan an rasa abu uku din nan, to kan ma ka dauka kana da imani. Saboda haka yasa a zuciyar musulmi ko da yaushe a rika samun kyamar haram, kyamar aikin zunubi. Ko da kana aikata zunubin, zuciyarka ta kyamaci abun. Don wallahi daga lokacin da zuciyarka take son sabon Allah, to ba maganar imani. Don haka yasa manzon Allah yake wa zalika adhaful iman, idan aka samu a zuciyar mumini babu kyamar zunubi sai sha'awar zunubi, to babu imani. Allah ka tsare mu. Wannan hadisin yana sahihu Muslim kitabul iman, babu bayani kaunin nahi anil munkar min al iman, hadisi na 49. Yana sunan Tirmidhi, babu ma jaa fi taghyir al munkar bil yadi aw bil lisan aw bil qalbi. Yana sunan Nasa'i, babu tafadul ahli al iman. Da sunan Abi Dawud, da sunan Ibn Majah, babu al amr bil ma'ruf. Wato hadisin ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Matakan gyara guda uku, matakan gyara guda uku ne. Duk inda kaga ana barna, to ka dauki kanka ka dora akan mizani, cikin abu ukun nan wanne kai? Duk inda kaga sabon Allah, ka dauki abubuwa guda uku din nan ka auna da kanka, wanne kai?
ka taba aiki da hannunka ka kawar da wannan barna, ka taba amfani da harshenka dan kawar da wannan barna, ka taba kyamar wannan barna a zuciyarka? Idan babu ɗayan uku, babu imani a tare da kai, wanda shi ne abin da manzon Allah ya karantar da mu. Allah ka tsare mu. Wannan hadisi yana sahihu jami'i sahihar hadisi na 6250 da sahihu targhib hadisi na 2302. To wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri, maratibu an-nahyi anil munkar, akan su ne Allah ya saukar da suratul Kahf, matakai na gyara barna, matakai na gyara barna guda uku. Akwai magana da Ibn al-Arabi yayi al-Maliki, al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki ya rasu a hijira ta 543 shekara 897 da suka wuce, shi ne mai littafin Ahkamul Qur'an mujallal na farko shafin 293, yana magana akan tartibul amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ga hadisi ya tabbata daga manzon Allah, hadisi da muka karanta, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, idan kaga abu mara kyau kai kokarin kawar da shi, canza shi, gyara shi da hannunka. Fa in lam yastati fa bi lisanihi, idan ba zai iya ba sai ya kai ga matakin gyara na biyu, shine da harshe. Fa in lam yastati, idan ba zai iya ba fa bi qalbihi, sai ya koma ga matakin gyara na uku, shine da zuciyarsa. Manzon Allah ya ce wa zalika abu aful iman. Ibn al-Arabi sai ya ce wa fi hadha al-hadith min gharib al-fiqh, wannan hadisin ya zo da bakon ilimi. Abinda ake nufi da bakon ilimi a nan, ya zo da akasin abinda ya kamata ka aikata. Karka dauka yanda annabi ya jera haka ya kamata abi, la, ta yanda ake samun kuskure daga wani ya ga ana barna sai ya sa hannu, ba haka bane. Manzo Allah ya ce a tsarin hadisin nan, idan ka ga barna ka sa hannu ka gyara, in baka iyawa da harshe, in baka iyawa da zuciya, la. A hadisin zahiri haka yazo, amma Ibn al-Arabi ya ce a hakika abinda ake so da kai akasin haka din ne. So maimakon ya zama abu na ƙarshe shine aikin zuciya, matakin farko shine na zuciya, wanda shine asali. Wato idan kana so kai aiki da wannan hadisin, sai ka juya hadisin bai-bai, karka dauka kuma an saba wa manzon Allah, la. Wato balaga ce, hikima ce ta magana ta manzon Allah, saboda ya nuna mana akwai buƙatar mu gaggauta kawar da barna, sai aka ɗauko ƙarshe aka dawo da shi farko. Saboda a nuna mana kar mu jinkirta kawar da barna, sai aka ɗauko ƙarshe aka kawo farko. Amma hakika abinda ake so shine, me ake so? Na farko ka kyamaci laifi da zuciya, sai na biyu ka yi ƙoƙarin gyara laifi da harshe in ya gagara, sai na uku ka sa hannu. Wannan shine matakin gyara wanda asali ya kamata bi. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya juya, bada'a bil iman fil bayani bil akhir, sai manzon Allah ya fara bayanin na ƙarshe fil fi'li, abinda za a yi a ƙarshe. Taghyirul munkar bil yadi, shine kai kokarin kawar da barna da hannu. Wa inna ma yubda'u bil lisan wal bayan, sai ce amma hakika abinda ake so da kai shine, da farko ka kyamaci abu, mataki na biyu kai bayani da harshe, kai kokarin kawar da wannan laifi da harshenka. Fa in lam yakun, idan kyamar abin da zuciyarka bai isar ba, harshenka bai iya gyara abin ba, fa in lam yakun fa bil yadi, to lokacin ne za a sa hannu, sai a sa hannu saboda a gyara wannan laifi. Wato an yi hawil ya hula bainal munkari wa bainal mutawatihi bi nasihi, idan aka ce a sa hannu kaga aikin gyara a aikace ya shigo. Da can kana wa'azi, misali farko, matakin farko idan ana shan giya, matakin farko abinda ake so ga kowane musulmi ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa, duk sa'ilin da ya ga ana shan giya ya kyamata, ana shan kwaya, ana caca, ana wani aiki na laifi, duk sa'ilin da ya gani ya kyamaci abin. Kyaman nan shine matakin farko. Na biyu fa ya sa harshe ya nasiha, wani shaye-shayen nan ba shi da kyau, ka daina. Kaga an je mataki na biyu, da harshe kenan aka yi kokarin gyara. Idan ya gagara fa sai a sa hannu, ranar da kaga ya dauko kalban giya sai ka sha, sai ka buge ka kama, to kaga an sa hannu kenan, za a hana barna. Da ka faɗa da harshe bai bari ba, yanzu da ya dauko sai ka buge, kaga ka sa hannu saboda ai gyara wanda shine mataki na hizba inda an kai gyara da hannu maimakon da harshe ibn al-arabi yace fa in lam yakdir idan hannun da kasa bai iya gyarawa ba ya dauko kalban giya zai sha dama can ka ta umar nasiha ya daina yaki saboda haka ka kabe giyar daga hannunsa kalban ya fashe bai bari ba sai ya kai ga ma bude gidan giya fa in lam yakdir illa bi muqatalatin wa silahin idan ya zama ba zai bari ba dole sai an sa dukiya sai an sa makami an yi yaki a kai ga rusa gidan giyar to kaga an kai mataki na doka kenan wannan kuma sai da karfin mulki za a yi wannan canji kaga matakan gyara sun fara daga kasa zuwa sama ba wai daga sama zuwa kasa ba sai ya ce wa zalika inna ma huwa bi sultani idan aka ce za a rusa gidan giya mutum da ya bashi da wannan iko a sunnar manzon Allah a shari'a kai ba za ka tafi kawai ka nemi diga ka kama rusa gidan giya ba aikin waye aikin sarkin gari ne aikin shugaban al'umma saboda karfin mulki shi zai kawar da wannan abin amma in kai kadai kai abinda zai biyo baya zai zama to yana da muni maimakon gyara sai ya zama to barna li'anna shahara silahi bainan nasi kar ya kunu makharajan ila fitra idan aka ce kowa ya ga gidan giya ya rusa saboda haka sai mutane kowa ya sai diga sai aka dinga sayan diga duk inda aka ga gidan giya sai ya rusa bayan an sai diga sai zama to masu rusa wannan ba duka ke da ilimi ba wani gidansa ashe kunu ake yi ba giya bane saboda haka wani sai dauko digan sai zo ya rusa gidan shi ma yace to masomin barna ya so ya auku tsakanin jama'a saboda haka yasa aka ce idan za a yi gyara mataki na doka to dole sai dai hukuma kadai ke iya wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara mana wannan yanda ake gyara wanda akan haka aka gina shari'ar musulunci kuma akan haka wato dokokin Allah tabaraka wa ta'ala suke gudana matakin farko idan Allah ya hana abu kai musulmi zuciyarka ta kyamuci wannan abin duk abin da aka ce ba shi da kyau kai kokari zuciyarka ka ji tana kyamar wannan abin idan zuciyarka tana sha'awa to hakika mutum ya fara nisa daga imani Allah ka tare mataki na biyu kai kokarin amfani da harshenka na cewar kaga ana hana kana hana aikata abin da Allah baya so kar ka dauka sai ta wa'azi ba wa'azi kawai bane akwai kafofi na gyara da yawa da harshe mutum yana kiran wani a gefe ya bashi shawara shawaran nan da kake nasiha ce duk maganar da za ka yi ta gyara nasiha ce wanda manzon Allah ke cewa addinin nasiha kaga kenan kowa nasiha tana hawa kansa wato laysa wara'ahu fi taghyiri daraja fi idan aka ce mutum zai ga laifi bai canza ba bai kyamaci abin bai kyamaci wannan laifi a zuciyarsa ba to wannan shine mafi rauni wato shine mafi rauni na imani idan mutum ya zama to a zuciyarsa babu kyamar laifi to zuciyar gaba daya babu imani Allah ka tsare mu al-Imam Nawawi shi ma yayi magana akan sharhin hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera matakai na hana laifi matakai guda uku شرح صحيح مسلم جزء النبي شافي نشرين دبي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وان دا يقى ايكي مركو يقو قارن كودشي يقو قارن چانزاشي دا حنونسا فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة إن كذورا ومرني النبي يقول منا من رأى منكم ينا مغانا دمو duk wanda ya gani daga cikinku wanda ya ga wani abu mara kyau yayin kokarin gyara manzo Allah ya umurni anan gyara akan mu me matsayin sa wajibi ne saboda haka duk sa'ilin da ake laifi kowanne musulmi ya ga wannan laifi gyara akan sa wajibi ne wannan wajibi ne akan al'umma kuma babu sabani a tsakanin malaman sunna inji al-Imam Nawawi تطابق على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنه واجماع الامه duk malaman musulunci a tarihi babu wani malamin da yace gyara in kaga ana laifi kai kokarin gyara wannan laifi kai kokarin kawar da shi kai kokarin nasiha babu wani malamin da yace wannan mustahabi ne kowanne malami cewa yake wajibi ne wannan yazo a tafsirin al-Imam Shawkani Fathul Qadir yana mujallal na farko shafi na shafi na 369 الإمام الشوكاني ينا فسر آية تقريد هدو سورة آل إمران مي متأين مي إنا متأين مسلمية قعنا ليفي يقو قرن جارة سيأتي وجوبه ثابت بالكتاب والسنة إذن كان نيمان حجة أكوي حجة أتكين القرآن أكوي حجة السنة المنزان الله واجبين إنكا قعنا ساب وتقائد كيقو قرن كود ونن كيقو قرن جارة وهو من أعظم واجبات الشريعة المطهرة yana ma cikin wajibai mafi girma wa aslun azimun min usuliha yana daga cikin asali mai girma da aka kafa addinin musulunci akai wa rukunun mushayyidun min arkaniha yana cikin rukunan musulunci wato wanda aka gina addinin musulunci akai nasiha gaba ɗaya akan ta aka gina addinin musulunci shi yasa manzon Allah yace addinun nasiha addinun nasiha duk inda kaga ana barna kai gyara to addini gaba daya akan sai ginu kuma ba wai daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam bala tun daga zamanin annabawan farko wannan yana cikin bayanin al-imamu shaukani al-litafin al-fasl fi al-milal wal ahwa'i wan nihal al-imam ibn hazmi inna ma al-litafin al-fasl fi al-milal mujallad nahu shafin 171 ittafaqat al-ummah kulluha ala wujubi al-amr bil ma'ruf wa nahyi anil munkar bila khilaf min ahadihim duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa idan kaga ana laifi kai nasiha duk da cewa nasihar akwai matakanta akwai hanyoyin da ake yin ta akwai hikima ba wai kawai idan kaga ana laifi zaka kai ga yin nasiha ba sai ka bi waɗannan matakai na hikima amma dai nasihar kanta wajibi ne lidha fa huwa aslun musallam fi bihi inta alqur'ani ne ka dawo ga suratu ali imran aya ta 104 Allah ya ce mana wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun wal takum minkum lallai ne a cikin ku a samu ummatun wata al'umma tad'una ila alkhair wanda za ta rika kira a ringa alkhairi wa ta'muruna bil ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wato a cikin musulmai wajibi ne a samu wadanda za su rika karantar da mutane masu tsawatarwa tunda aka ce minkum wal takum minkum wannan yasa duk malaman sunna suka ce ashe nasiha farilla ce ta kifaya domin inda farilla ce da take kan kowane musulmi to da Allah bai ce minkum ba da wajibi ne akan kowa amma Allah tabaraka wataala yace wal takum minkum idan aka samu waɗanda ke iya tsawatarwa a gari a daina kaza shikenan dama kai kaga ana aikata wani abu mara kyau kana so ka hana sai ka ji wani ya ce ai wani a daina kaza kaga ya sauke maka nauyi ya riga ya sauke don haka ba dole bane kai sai ma kai ma sai ka yi wannan nasiha din shi yasa Allah tabaraka wataala yace wal takum minkum ba lalle bane ya zamanto kowa sai yayi amma kuma ta wajen lada fa wanda yayi nasihan nan shi kadai yake samun lada wanda yayi nasihan nan shi kadai yake tsira idan bala'i ya sauko saboda ka inda hali kai ma kai wannan nasiha saboda ka samu wannan lada saboda ka samu wannan tsira saboda shi Allah tabaraka wataala a farkon aya yace wal takum minkum a samu daga cikin ku amma a ƙarshen aya fa yace wa ulaika waɗannan masu nasihan humul muflihuna su kadai ne masu tsira ashe kaga ya kamata kowa yayi kokari ya ga cewa yana gabatar da nasiha gurgudan hali idan ma bai yiwu ba to ya kyamaci laifi a zuciyarsa wannan in ka dubi fassarar wannan aya ta suratu ali imran haka zaka gani kamar a tafsirin jamal muhammad jamaluddin al-qasimi al-imam al-qasimi tafsirul qasimi yace wa zahirul amri al-ijabu zahiri umurnin allah anan wajibi ne zahiri umurnin Allah anan wajibi ne wa fiha bayanu anna al-falaha manutun bihi kuma Allah ya tabbatar da tsiran al'umma ya ta'allaka ga nasiha kuma in ka dubi al'ummar da duk ba a nasiha to zaka samu halaka ce a tare da ita duk al'ummar da ba a nasiha to za a kai ga halaka barnana aukuwa an rasa masu gyara ta saboda ka jama'a sun zauna kara zube to sun ta san mahalaka amma idan aka samu su za su fito suna tsawatarwa to zaka samu wannan al'umma ta tsira saboda Allah yana sa albarka a cikin tsawatarwar da ake samu wasu na yi ba daidai bane a ce jama'a sun zauna babu mai tsawatarwa kowa na aikata abin da ya ga dama duk sa'ilin da kake zama a gari kaga yana da irin wannan siffa to kai kokarin barin wannan gari domin bala'i na zuwa wannan gari Allah tabaraka wa ta'ala yace ulaika humul muflihun masu tsira kawai sune waɗanda ke kokarin gyara a cikin al'umma idan ya zama a gari ana zaune babu gyara to wannan gari bala'i ke tahowa gare shi shi yasa yace innal falaha manutun bihi tsira ga al'umma ta ta'allaka ne ga nasiha wa ulaika humul muflihun wa fihi bayanun annahu fardu kifaya la fardu ainin wanda ya nuna cewa ba farilla bace ta ainin wanda take kan kowa fardu kifaya ne idan an samu suna nasiha falillahi alhamdu wa annahu idza qama bihi ummatun saqata alfardu an alukhra iz lam yakul Allah bai ce kunu kullukum amirin bil ma'ruf ba Allah bai ce dukkan ku kowa ya zama mai umurni da aikin alkhairi da kuma tsawatarwa akan aiki mara kyau ba Allah bai faɗi wannan ba sai ya ce wal takum minkum lalle ne a samu daga cikin ku fa idan mahma qama bihi wahidun aw jama'atun saqata alkharaju yani saqata alharaju an alakhirin idan dai aka samu mutum guda ya tashi yana tsawatarwa ko wasu mutane suna tsawatarwa akan wani laifi da ake aikatawa to shikenan laifin ya sauka ga sauran mutanen garin Allah ba zai kama mutanen garin gaba ɗaya da wannan laifin ba amma ikhtassal falahu bilqa'imin bihi almubashirin waɗanda suka yi albishir waɗanda suka yi tsawatarwa su kaɗai suke samun tsira yani inna taqa'uda anhu alkhalqu ajma'un in taqa'ada anhu alkhalqu ajma'un idan da a ce duk mutane za su daina fadakarwa to amma alharaju kafatal qadirin alayhi la mahala laifi zai shafi kowa da wanda yake iyawa da wanda baya iyawa malamai sun tabbatar nasiha wajibi ne da ya shafi al'umma gaba daya amma idan aka samu wani na yi falillahi alhamdu mataki ne na gyara idan an bi waɗannan matakan gyara guda uku ba za ma a kai ga na hudu ba to za ka samu al'umma ta zauna lafiya duniya za ta zauna lafiya to wannan ya zo cikin bayanin malamai da yawa kamar yadda muka ce kusan duk littafan tafsiri sun yi bayani irin haka a tafsirin fassarar aya ta 104 ta suratul Ali Imran haka al-Imam al-Ghazali littafin Ihya Ulumuddin juz'i na biyu shafi na 307 yayi magana akan matakai na gyara al'umma to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da suratul Kahf ya gaya mana matakan gyaran nan gaba ɗayan su matakan gyaran nan da suka zo a bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar a suratul Kahf kuma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yaga aikin barna yayi kokarin gyaran sa da hannunsa fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ba zai iya ba sai ya sa harshe fa in lam yastati fa bi qalbihi idan ba zai iya ba sai zuciya malamai suka ce na'am manzo Allah ya juya umurnin akasi saboda gaggauta gyara kar a samu barna a tsakanin al'umma amma matakan gyara shine a fara da kyama da zuciya matakin farko kenan matakin farko na gyara barna shine kowane musulmi ya rika kyamar laifi ya za a yi mu ji kyamar laifi idan babu kyamar laifi to babu imani idan babu imani ga al'umma bala'i ya zo abinda zai gwada maka jama'a sun shiga halaka to zaka ga musulmai suna sha'awar laifi idan aka wayi gari kaga mutane na sha'awar sabon Allah babu kyamar sabon Allah sai sha'awar a saba ma Allah idan kana gari idan kana unguwa kaga sha'awar sabon Allah shike karuwa me alamar da take nuna ma babu imani nisantar wannan guri yafi ma saboda bala'i zai zo amma idan aka samu ana sha'awa ana kyamar sabon Allah duk da cewa ana saba mishi ana saba ma Allah din amma ana kyama to wannan akwai dama saboda rashin kyamar laifin yana gwada babu imani amma idan ana aikata laifin sannan kuma ana kyamar laifin to akwai imani saboda haka yasa idan ka ga musulmi yana aikata laifi ransa ya baci ya sake aikata wannan laifi ransa ya baci wani ya tambayi manzon Allah ya rasulullah nakan aikata abu raina bai so ba nakan aikata abun da raina yayi dadi idan na aikata wani abu mai kyau sai in ji dadi idan na aikata abu mara kyau sai in ji raina bai ya baci sai manzo Allah ya ce alamar kana da sauran imani kenan akwai alamar imani ka saba ma Allah ka gama zina sai ka jiranka ya baci ka sha giya ka jiranka ya baci ka saba ma Allah ka jiranka ya baci wannan abin da kai da alamar bai fidda kai musulunci ba tukuna saboda bacin ran da ka samu alamar akwai ragowar imani kenan inji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ka aikata abu mai kyau ne sai ka ji dadi ranar da ka karanta alqur'ani ranar da ka gama hada karatun alqur'ani sai ka ringa farin ciki wannan farin cikin da kake ba wai a rashin ikhlasi bane kana farin ciki saboda alamar akwai imani a zuciyarka domin kana sha'awar aikin ibada idan akwai sha'awar aikin ibada a zuciyar bawa to akwai alamar imani idan akwai kyamar laifi a zuciyar bawa to akwai alamar imani saboda kai sa wa'azi yake da tasiri da mu da ƴaƴanmu mu rika kokarin shigar da son addini a zukatanmu kai kokari ka samu TV irin su sunna TV da sauransu wani abu wanda zai iya jawo sha'awar addini ga zukatan ƴaƴanka domin kyamar addinin shine matakin farko na halaka amma matukar ana son addini a zuciya to koda ba a aikata aikin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarni da shi akwai alamar tsira insha Allah abinda ake fata musulmi a samu a zuciyarsa wato shine sha'awar addini da kyamar sabon Allah wanda shine matakin farko idan aka je mataki na biyu na gyara mataki na biyu na gyara wato shine a sa harshe mataki na uku na gyara a sa hannu mataki na hudu na gyara a sa karfin mulki Allah ya hada su a suratul kahfi gaba ɗayan su Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure gobe idan Allah ya kai mu insha Allah sai mu fara jin mataki na farko na gyara a tsarin Allah tabaraka wa ta'ala wanda manzon Allah ya bayyana cikin hadisin sa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك